Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Yarjewa 'yan siyasa a Najeriya tsayawa takara ta ƙashin kai, wanda aka fi sani da takara independa, na daga cikin dokokin da Majalisar Dattawa ta amince da su a kwana-kwanan nan. Shin menene amfanin wannan ga siyasa da ma ci gaban demokuraɗiyyar Najeriya? Shirin namu na yau zai mayar da hankali ne kan hikima da amfanin bawa 'yan siyasa 'yancin fitowa a matsayin 'yan takara masu zaman kansu. Wakilin kafar Daily Trust a Majalisar Wakilan Najeriya, Balaraba Al-Qasim, ya yi mana ƙarin bayani kan tanade-tanaden sabuwar dokar ta ɗan takara mai zaman kansa.
Wato shi wannan ƙuduri wanda aka zartar wanda zai ba da dama ga dukkan Najeriya wanda ba sai ya tsaya a ƙadamin wata jam'iyya ba zai iya tsayawa takara idan mutane sun ga ya cancanta su zaɓe shi. Shi ƙudurin wato bulalar majalisa Cikuibu da ake kira Muhammad Tahir Manguno, wani ɗan majalisa daga jihar Borno, shi ne ya kawo ƙudurin cewa a ba da dama 'yan Najeriya kamar yadda ake a wasu wurare mutane su tsaya takara a karan kansu ba sai sun shiga wata jam'iyya ba, domin idan jama'ar su sun ga sun cancanta sai su zaɓe su zuwa majalisa ko wani mataki na zaɓe. A shimfiɗa na ƙudurin, kamar yadda ƙudure-ƙudure na majalisa suke zuwa, akwai bayani da ya yi tun asali cewa wato abin da ake so shi ne a faɗaɗa fagen siyasa, yadda ba za a tsaya cewa sai mutum ya sami wani jam'iyya sannan zai iya tsaya takara ba kamar yadda ake yi a wasu wurare. A bar mutum inda har ya ga ya cancanta sai ya tsaya ya zo ya bayyana manufofinsa, mutane su zaɓe shi a matsayin ɗan takara kawai, ba wai a'a yana da wata jam'iyya da ya tsaya takara a zaɓe shi ba. Wannan shi ne dai abin da ƙudurin ya zartar, kuma a majalisar tarayya da ita majalisar dokoki duka da aka zo magana gyaran tsarin mulkin sun yarda da wannan ƙuduri ya wuce. Kamar yadda mutane suka sani kuma an daɗe ana wannan magana cewa ya kamata a sami ɗan takara wanda ba sai ya hau wata jam'iyya zai tsaya takara ba, saboda ana ganin akwai mutane na gari wanda za su iya tsayawa takara ba tare da maganan jam'iyya ba, kuma mutane za su zaɓe su. Wato misali ɗan takara na kai da halinka, ba wai wani jam'iyya ne tsaye da kai takara ba, a'a ka ga cewa ka cancanta, saboda haka za ka shigo fagen siyasa. Idan mutane sun amince sai su zaɓe ka a wannan mataki, idan kuma ba su amince ba shi kenan. Amma dai manufar ita ce a gwada hali na mutane, yaya suke a cikin al'umma, ba wai a'a wanne jam'iyya suka tsaya takara a cikin ta ba.
An gaida Balaraba Al-Qasim, wakilin kafar Daily Trust a zauren Majalisar Wakilan Najeriya. Na tattauna da Dr. Kabir Sa'id Sufi, wani masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, kan irin alfanu da watakila wannan tsari na tsayawa takarar independa zai kawo wa siyasa da kuma demokuraɗiyyar ƙasar.
Wannan yana nufin cewa mutumin da zai fito zaɓe ba tare da ya fito a tutar ɗaya daga cikin jam'iyyun da suke da rijista da hukumar zaɓe ta ƙasa ba, yana matsayin ɗan takara nashi na kansa mai zaman kansa. Akwai ƙasashe da suka bada dama ɗin, kundin tsarin mulki ko kuma dokokin zaɓe na ƙasashe, wasu ƙasashen yana bada dama a fito a matsayin ɗan takarar da baya alaƙanta kansa da wata jam'iyya ɗin. Wannan ne ma yasa har a baya aka yi ta samun kiraye-kiraye, kuma abun ya zama ya hau sahun abubuwan da ake sa ran ganin cewa an yi gyaran su a cikin dokokin zaɓenmu da kundin tsarin mulkinmu. Tun daga shekara 2018 aka fara tattaunawar da kuma ƙoƙarin ganin cewa ya zama ƙudurin doka, wanda kuma har sai yanzu aka fara samun sahalewarsa a matakin majalisar dattijai.
Na'am. Waɗanne alfanu batun tsarin ɗan takara mai zaman kanshi ke da su ne, dakta?
Wato yana da alfanun da ake ganin za a samu a duba da cewa ba ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ta kiraye-kirayen samar da shi din a tsarin zabanmu ya biyo bayan matsalolin da ake ganin akwai su a jam'iyyun. Matsalolin kuma suna da yawa. Na ɗaya akwai ganin cewa jam'iyyun kansu sukan tsawwala wajen karɓe-karɓen kuɗaɗe da ake yi da sunan wato kuɗin cike fom na takara ɗin. Idan misali aka duba manyan jam'iyyu ko a kwanan nan akwai jam'iyyar da ta fitar da kuɗin magana cewa sai an sai fom na naira miliyan 20 a takarar shugaban jam'iyya ɗin. To haka yake a koda wato zuwa aka yi neman wasu mukamai ɗin da ba na ita jam'iyyar ba. To dukansu duk mukamin da aka nema za ka ga akwai kuɗaɗe da aka sa ko a ce kuɗin fom da sauransu. To sannan ba kuma a nan abin ya tsaya ba. Idan an sai fom ɗin kuma akwai hanyoyin da ake bi a kai ga cewa an samu zuwa ga nasara ɗin a samun tikitin shi ita jam'iyya ɗin. Sai an zo an yi takara a cikin gida wanda kuma akwai delegate da ake ganin su kansu a wannan lokacin suna baje hajjarsu ana karɓar kuɗaɗe. To idan aka duba sai aga akwai ƙorafe-ƙorafe na cewa shi wancan tsarin na jam'iyyu ɗin yana da tsada gaske. Wannan ne yasa ake ganin mutum komai nagartarsa in ba shi da kuɗin da zai bi wancan tsarin to za a rasa shi. Zai shiga ba zai kai ga nasara ba kuma shi kenan daga nan ya ɓata an daina cinsa. To sai ake ganin kamar tunda wancan ɗin an ce yana da tsada an koka a fitar da tsarin da yake wataƙila babu wannan maganar tsadar da za a ce ana samu a dangane da ita kanta su jam'iyyun. Sannan akwai maganar iyayen gida da akan samu a cikin su jam'iyyu ɗin waɗanda yake za a ce sun yi kaka gida sai wanda suke iyayen gidan sun fitar da shi a jam'iyyu. To duk an bi an kaucewa waɗannan ƙorafe-ƙorafen da ake da shi na tsarin jam'iyyu ɗin. So daga waɗannan duk shi ne alfanun da ake ganin za a samu. Wataƙila akwai mutane nagartattu da ba su da kuɗi ɗin ko kuma ba su da shirin bin wancan tsarin Ubangida ɗin kuma ake ganin a dalilin hakan ana rasa su ake ganin a fitar da tsarin da zai ba su dama ɗin a gwada a gani ko za su iya kai ga nasara.
To Dokta, iya sanin ka da yanayin siyasar Najeriya kana ganin cewa wannan zai yiwu?
To za mu iya cewa akwai yiwuwar ya yiwu ɗin sai dai wataƙila shi ma ba za mu ce wai tsari ne wanda ba shi da ƙalubale ba. A tabbas akwai yiwuwar in aka gwada shi ɗin kuma za a iya bujiro da wasu ƙalubalen. Alal misali idan aka yi magana kashe kuɗi to ko da za a iya guduwa ba a tsira ba. Misali a ce ba a kashe kuɗi wajen fitowa takara a jam'iyya ba amma kuma dole ko da ɗan takara ne ya fito mara jam'iyya ya yi takara yana buƙatar samun wakilai a dukkanin inda ake kada ƙuri'a amma banda za a iya cewa kamar agent kenan. Wanda yake kaga dole sai da kuɗi za a iya biyan agent ɗin da za su je su yi aiki a kowane lungu da saƙon da shi ɗan takara za a kaɗa masa ƙuri'a. To kuma ake ganin cewa ba shi kansa ɗin a nan ma dai an gudu ba tsira ba za a sake dawowa a zo a kashe kuɗi ne. Kuma wataƙila kashe kuɗin ma ba a cikin tsari ba wanda wancan in an a jam'iyyance ne za a iya fitar da tsari wanda yake zai iya fin inganci akan wanda mutum ne shi kaɗai ya fitar da tsarin. To saboda haka zai iya kai ga nasara amma dai ba wai a ce ya kai ga nasara babu ƙalubale ba. Lallai kam zai ta iya yiwuwa a samu ƙalubale amma dai mafi ala shi ne a gwada ɗin a gani idan an fuskanci wani ƙalubale kuma sai a gani za a gyara ƙalubalen ne ko kuma za a yi watsi da shi ne a gyare-gyaren kundin tsarin mulkin da za a iya yi a nan gaba. Zai iya kai ga nasara ɗin amma dai lallai shi ma akwai yiwuwar ya zo da nashi ƙalubalen.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com/aminiyatrust da kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. To madalla. A yau dai muna tattaunawa ne kan takarar Independa da Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da ita. Kuma mun fara tattaunawa da Dr. Kabir Sa'idu Sufi. akan alfanu da watakila wannan tsari na tsayawa takarar independence zai kawo wa siyasa da kuma demokradiyyar kasar.
To idan mutun yana so zai takara irin da wannan na halinka ya fishe ka wadannan kaidoji ake bi kuma ya ake yin su?
Tabbas shi ma lalle akwai ya kaidojin da za a fitar na kowane dan takara a kowane mataki, amma dai za a iya cewa lalle sai ya cika matakan da suke kusan su din ne a jam'iyya, kamar ko na matakin ilimi ko na shekara ko na wani abu makamancin haka. Wannan su ne za a iya cewa akwai matakai bai daya. To amma na maganar kuma shi kadai din watakila za a iya cewa tsarin sai dai nan gaba ya fito masa da idan akwai wasu bukatu ko akwai wasu abubuwa da ake bukata mutum ya kai kafin karansa ya kai tsaikon tsayawa da kafarsa din a matsayin dan takara wanda ba shi da jam'iyya.
Na'am. Matasa da dama suna ganin cewa idan aka cire maganar kuɗi za su iya kaiwa gaci a harkokin siyasa a Najeriya, tunda da dama duk wanda kai magana da shi sai ka jena cewa ai saboda kuɗin harkokin jam'iyya ne
ya
sayawa shi hana shi. To kuma yanzu gashi shi ma wannan din akwai wuraren da kuɗin zai aiki, amma kana ganin akwai hanyoyin da za a bi a iya gujewa amfani da kuɗi?
Akwai gaskiya, kamar misali za a iya cewa za a iya samun wato haɗin kai na al'umma su taimaka su dafa idan dai har an yarda da inganci da kuma nagartar dan takara din. Kungiyoyi ma haka kan iya shigowa su taimaka, domin kamar yadda na faɗa jam'iyyu din sukan iya bada kashe kuɗi a tsari wanda kuma idan dan takara shi kadai ne zai iya rasa wannan tsarin. To amma aka samu shigowar mataimaka ko kungiyoyi ko kuma al'ummu su shigo su taimaka, to za su taimaka lalle a kai ga nasara. Wancan gibin da aka samu na rashin haɗaɗɗen tsari irin wanda ake da shi a jam'iyya, to jama'a kan iya samu rawar kansu idan suka zo suka haɗu. Tunda dama abin da ake bukata din a wato samun fitar da jadawali wanda a jam'iyyance ana iya yin sa, to yanzu tunda babu jama'a na iya shigowa, kungiyoyi na iya shigowa, al'ummu na iya haɗa kai su tabbatar sun mai gurbin wancan wato abin da ake ganin kamar advantage ne da su jam'iyyu din suke da shi akan wanda ba shi da jam'iyya.
Na'am. A Najeriya kana ganin zai iya yiwuwa a wannan zabe mai zuwan a ce za a iya irin wannan yin takara?
Ina ganin idan har aka samu aka fitar da abin wato ya samu sahalewar dukkanin inda ya kamata ya samu sahalewa zuwa wani kankanin lokaci, duba da cewa su jam'iyyun suna da kusan wata ɗaya da wani abu na fitar da 'yan takararsu, to za a iya cewa idan har aka gama komai cikin kankanin lokaci wato idan dai nan da kamar wata 5-6 komai ya kammala, to za a iya cewa ita hukumar zaɓe na iya karɓar kuma idan har doka ta samu sahalewar su aka sa hannu akan ta, to hukumar zaɓe na iya karɓa kuma za a iya gwada shi a wannan kakar zaɓe mai zuwa. Kuma watakila 'yan siyasar wanda suka goya baya har ma da waɗanda ba su goya bayan ba na iya cin gajiyar sa din a wannan zaben da muke tunkara na shekara ta 2023.
Dr. Kabir Sa'id Sufi kenan, wani masanin kimiyyar siyasa a Najeriya. Tuma sauraro iya abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com ko ta facebook.com/aminiyatrust da kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Ana kuma iya samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast ko kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, ko ta Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato. A madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.